وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Laraba, yau muna 17 ga wata na Zulhijja, shekara ta 1447 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda ya dace wa ukun watan 6 miladiya na 2026. A cikin wannan masallaci na Aliyu ibn Abi Talib, wanda yake cikin CAGD a nan cikin babban birnin garin da Magaram, a cikin wannan jamhuriya mai albarka, jamhuriyatu an Niger. A wannan majalisi na Shehu Malami Malam Huzaifa Rabi'u Umar, malam bai samu daman zawa ba, aka ga cewa ya kamata a tunatar da juna akan wani dan abin da ma la yudrak kulluhu la yutrak julluhu, abinda ba a same shi gaba ɗaya ba to bai kamata ba kuma a ce an rasa shi gaba ɗaya. Abinda nake so in yi magana a kai shi a cikin wannan zama cikin mintuttuka kamar 50 yana da alaka da wata muhadara wadda ta gabata a masallacin Alhaji Ali wanda yake yammacin gidan Fatima Beto. Jan hankali ne game da matasa, an ambaci abubuwa da yawa wanda kuma ba kai zuwa ga dire su ba, lokaci ya kare, wanda insha Allah kenan za mu ji sauran ababen da suka yi saura wanda ba ambace su a wancan waje ba. Fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Yan uwa, musulunci nasiha ce da jan hankali, kamar yadda hadisin Tamimun Dari, Allah ƙara yarda a gare shi, yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace addinu an-nasiha, addinu an-nasiha, addinu an-nasiha. Wazalla yace addini nasiha ce da jan hankali da fadakarwa. Qulna liman ya rasulullah, sahabbai suka ce ga waya ma'aikin Allah. Wazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Nasiha ce ga Allah, yani ta hanyar amfani da Al-Qur'ani mai girma. Nasiha ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aiki da karantarwar manzon Allah. Sannan kuma nasiha ce ga jagororin musulmi, shi wannan addinin namu. Sannan kuma nasiha ce ga gama garin mutane gabaki daya. Kenan abinda zamu dauka anan a matsayin mu na matasa, cewa rayuwa ta gaji abinda ake cewa nasiha. Kuma duk dan adam inda ya zamanto bai yada wanda yake mishi nasiha a cikin rayuwar shi, to wannan mutumin tabbas ya buga ki kuma yana cikin kalubale mai girma. Me yasa wasu lokuta ake daga cikin takaici da dan adam yake tsinta a rayuwar shi na rasa misali ma'aifa, rishin wanda zai ce ma wane kai i kaza bari kaza? Me yasa ake jin wannan takaicin? Saboda duk lokacin da aka ce ga ka kana rayu, ba wanda zai ce maka i, ba wanda zai ce maka bari, to akwai matsala tabbas. Saboda zaka zo ka duru akan wani abun da kana tsammanin daidai ne, alhali ba daidai bane ba. Da haka addinin musulunci ya gaji nasiha li'ammatil muslimina, game da kowa a cikin musulmai, bal hasal iya daga cikin haƙƙin musulmi wanda yake da akan dan uwan shi idan ya nemi nasiha ka mishi nasiha. Ka ja hankali shi, muna rayuwa tare da kai waje guda, la'alla kana aikata wani abubuwan da kai ka kasa hararo cewa ba daidai bane ba. Amma kaga in ka tambayi wani dan uwanka zai ce maka a abu kaza akwai gyara akai, abu kaza akwai gyara akai. Saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mutum musulmi madubi ne ga dan uwan shi musulmi. Imana yanda zan dauki madubi in duba fuskata in ga nan yayi kaza, nan yayi kaza, nan yayi kaza, to haka mutum mai imani yake duba dan uwan shi. In kaga yayi wani abu da ba daidai ba, sai ka ja hankalin shi ka mishi nasiha, haka ake yi. To daga kenan wannan nasihu ne da jan hankali. Hadisin Anas ibn Malik, Allah ƙara yarda a gare shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, iman ɗayan ku baya cika har sai ka so ma dan uwanka musulmi alherin da kake so ya same ka. Babu wani mutum face yana fatan alheri a karan kanshi, ko to imaninka ba zai samu cikatuwa ba, dole sai ka so wannan alheri ya samu dan uwanka musulmi. wannan kuma yana tabbata ta hanyar jan hankali da mi da abin da ya shafi nasiha. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah kare yarda gare shi, yake cewa yace ni gaba ɗaya ma ba ya'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat, nace yace na ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan tsayar da sallah da bayar da zakka da yin nasiha ga dukkan mutum musulmi. Ashe kaga rayuwar mu ya kamata mu dora ta akan doran abin da yake nasiha ne, wannan sai ya sa ya zama to an samu cikatuwa, an samu kamala. Abinda nake na ba daidai muka fadi mini, abinda kake na ba daidai bane ba in fadi maka. Dan haka ɗan uwa musulmi, mu doki nasiha a matsayin cewa so da kauna shi yake kawo a maka nasiha. Wai ba haushi yake cewa gyara kayanka baya zamantowa sabke mu raba, in ka gyara abin kai ne zai amfana. Daga nasiha ba katsalanda bane, ba kutse bane ba a cikin lamarin rayuwar wani mutum, bal inma cewa ya za a yi gyara ne, wannan shi ake cewa nasiha. Sannan kuma walaysa ihrajan lahum, ba wani abu ne ake dan a takurar da wani, saboda zaka ji wani ya fada an dawo mutane komi ba kyau, komi ba kyau, alhali ba haka nan bane ba, gyara ne ake cewa, ba ta akai baka sauki araba. Laysa ihrajan lahum aw intiqasan min sha'nihim, idan ka ce an maka nasiha ba ana nihin an rina ka bane ba, saboda ya daga cikin abin da shedan yake zayyana wa dan adam, daga an mishi nasiha sai ga tukene shi an rina shi, ko kuma an ga duk abin da yake ba daidai bane ba, ko kuma duk lokacin da za a yi magana to za a yi magana ne a karan akan shi sai ga kamar an rina shi, alhali ba haka nan bane ba. Fadakarwa ce jan hankali ne, wanda kuma wannan shi yake gyara abin da ya shafi rayuwa. Sannan kuma au izhar li fadlin nasihi ala al-mansur, wai ba bayyana cewa wanda yake nasihan ba yana da wata falala akan wanda ake ma nasiha, wani ya tare kai maka nasiha kai tsammani kamar yana so ne ya nuna cewa shi ya hika, ba haka nan bane ba. Karkar rashi dan ya zayyana maka waɗannan abubuwa, ita nasiha hi asma min zalika wa arfa, ta ɗaukaku akan waɗannan abubuwa gabaki ɗaya, ba wani kutse bane ba, ba wani abin da ya shafi katsalanda bane cikin rayuwar wani adam, bal inma ya za a yi a gudu tare a tsira tare ne. Dan haka nasiha da jan hankali da fadakarwa dalili ne a karara na cewa mutum yana son ka. Duk mutum wanda zai maka nasiha wallahi yana son ka ne, amma a yau zaka ga mutum yana cikin wata tarka-tarka a rasa ma wanda zai mishi magana, kowa tsoro yake ya mishi magana, duk wanda ya faɗi mishi gaskiya to daga ran nan kuma ya kulla adawa da gaba da wannan mutumin, sai ga ana kaffa kaffa faɗi mishi gaskiya, wannan matsala ce. Idan ka ce nasiha so yake sa a yi ta, sannan dalili ne na ƙauna, sannan alama ce ta gaskiyan zamantakewa idan ana maka nasiha. Idan har wani zai kalle ka ce wani ka gyara kaza, ka gyara kaza, abu kaza ba daidai bane ba, wallahi wani dalili ne akan gaskatuwan cewa zamantakewar da kuke zamantakewa na gaskiya ba na munafuci ba. Yau a wuri da yawa wani mutum zai yi ba daidai ba, maimakon a tare shi a mishi nasiha a sai dai a rika zuwa a ɗauki wannan maganar a rika yawo da ita a cikin fadodi, a faɗi ma wane, a faɗi ma wane, kin ji abinda wacce ta yi, ka ji abinda wane ya yi, haka za a rika gutsurutso ma akan wannan magana. Kaga wannan munafucci ake, ba zamantakewa ake ba, gaskiyar zamantakewa tana tabbatuwa a cikin abinda ya shahi nasiha. Sannan kuma alama ce ta wafa'i, yani kiyaye abinda yake kusantaka, yana tabbatuwa cikin abinda ya shahi nasiha. Sannan kuma alama ce daga cikin alamomin ƙauna na ƙarshe, duk idan ana nasiha to wannan shine abin da yake nuni akan cewa lalle ana son juna. Wannan abin da yake ba daidai ba da dan uwanka yake aikatawa, kar ya je ya hallaka, shi yasa ka damu akan ka mishi nasiha. Ashe nasiha wani abu ne, abun ƙwarai a cikin abin da ya shafi addini. Da haka abin da ya shafi nasiha wani makami ne na kawo gyara a cikin al'umma. Duk al'ummar da ba a nasiha a cikinta to wannan al'ummar kabbir alaiha arba'an, a mata kabbara hudu irin wanda ake ma gawa, saboda yanda gawa la tusmin wala tughni min ju, haka wannan al'ummar koda tana raye la tusmin wala tughni min ju. Me yasa? Saboda ba su kama hanyar sijara ba, gyara yana zauwa a cikin nasiha da fadakarwa da jan hankali da gargadi. Sannan kuma wannan nasiha ladaddaki ne waɗanda suke masu haɓaka, dukkan mutumin da kama nasiha a yau akan wata gaba daga cikin gaban rayuwa ya gyara ya aikata alheri, to da kai da shi gabaki ɗaya kuna cikin alheri dumu-dumu. kaga ashe alheri ne ba karami ba sannan kuma wannan abin da ya shahi nasiha wani abu ne wanda yake mafi tsadar abin da za a dauka a kyautar wa dan adam a bashi da wani ya sa kaga bai rika maka nasiha yana hadi maka abin da ya kamata da abin da bai kamata ba wallahi wannan shine mafi tsadar abin da wani dan adam zai iya cirewa ya baka yayi kyautan kudi yayi kyautan mukami yayi kyautan duk wani abin da kake tsammani mutun ya maka nasiha saboda rayuwar ce gaba ɗaya zaka gyara ashe ba karamin alheri bane ba haka nasiha wani haske ne wanda ya talala yana kalkali li yunira laka tariq saboda ya haskaka maka hanya ka gane me ya kamata ka gane ko me bai kamata ba ɗan uwa musulmi wanda duka a matsayin kamar shuhuda yake abubuwan da yake wajibi akan mutumin da yake matashi akwai gaba ta farko wadda a can an yi magana akan ta kuma yanzu ma za a sake maimaita ta saboda dubi zuwa gami muhimmancin ta a cikin tahiyar al'umma gabaki daya ita ce kalimatu la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kalma ce wadda take da bangarori guda biyu idan ka ce la ilaha ka kore duk wani abun bauta kuma bayan Allah in ka ce illallah ka tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala to wannan al'amarin wani ilimi ne mai zaman kanshi saboda ita kalimatu la ilaha illallah tana da sharuɗa kaman guda takwas wasu malamai suna barin su a matsayin sharadi guda bakwai wanda su suke makale da wannan kalimatu la ilaha illallah dole ka santa kaga na farko akwai al-ilmu al-munafi lil-jahl wannan kalmar ka santa haƙiƙanin sani wanda zai kore maka jahiltar ita wannan kalma a karan kanta idan ka ce la ilaha illallah ka yarda babu wani abun bauta sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wataala shi kadai ba kenan kaga ba za a same ka kana bautar wani Allah ba za a same ka kana dukkan wani aikin da yake a sunan shirka ba za a same ka tare da shi ba saboda me saboda ka rike ma'anar cewa la ilaha illallah ashe abinda take nihi al-ilmul munafi lil-jahl ilimin da yake kore jahilci sharadi na biyu al-yaqinul munafi lish-shak ka samu sakankan cewa da yarda da ita kalimatu la ilaha illallah na cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah ya zama to yaqini kake da ba shakka kake da ba yanzu ina makomar mutum musulmi da zai rika cewa ai kowa ma hashashe ne yake da wanda yake bautan Allah kawai da wanda yake misali addinin kristanci ko yake yahudanci sai an je gobe kiyama ne za a iya ganewa yanzu wannan mutumin kalimatu la ilaha illallah shi dai wadi akwai al-yaqinul munafil shakka a cikin babu wallahi bai da yaqini a cikin ta saboda tsammani yake sai an je lahira ne za a tantance miye kaza miye kaza alhali garanti ne tabbas dukkan mutumin da ya san wannan kalmar ya kiyaye ma'ananta wannan mutumin iya da yaqini akan samun rahmar Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah shi kadai ya cancanta a bauta ma babu wani abu bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala wannan kalmar daga cikin shurut ɗinta akwai al-ikhlasul munafi lish-shirk yi dan Allah in kace la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah zakai sallah zakai azumi zakai qiyamul layl zakai karatun qur'ani zakai dukkan wani aikin da ake dan Allah to za a samu cewa kana yin shi ne dan Allah me yasa saboda ka ce la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kenan kaga bai kamata ka sako wani Allah ba kar kai riya kar kai sum'a jiyarwa ko ka nuna mutane cewa kai mai aiki kaza ne wannan baya halatta sannan daga cikin sharadan wannan kalmar akwai as-sidqul munafi lil-kadhib gaskanta kalmar wanda yake kore ƙaryata ta da gaske ka hodi da gaske ka yarda zuciyarka ta samu sakankan cewa akan wannan kalmar sannan kuma akwai al-muhabbatu al-munafiya lil-bughd son kalma a karan kanta wanda yake kore maka kyamar kalmar karka rika jin cewa ai ya kamata a ba ma wani dama ya shigo a halin mutanen kwarai shine yarda da Allah shi kadai ne abun bauta amma wanda ba wanda ba kuma ha yana ga cewa ya kamata ambaci wani ya kamata ambaci wani sannan abu na gaba akwai al-inqiyab al-munafi lit-tark ka jayu ka tattaru gaba ɗaya ka tukam ka je ka makalkale wannan kalimatu la ilaha illallah babu ranan hasawa babu ranan bari al-munafi lit-tark babu zancen bari sannan kuma akwai alqabulul munafi lirad ka amshi wannan kalmar babu rana fasawa sannan kuma alkufru bima yu'badu min dunillah daga cikin sharuddan wannan kalma dole ka kafircewa duk wani abin da ake bauta ba wanda ba Allah ba dole ka kafirce mushi wannan iya daga cikin abin da yake wajibi akan mutum musulmi ya kwana da sanin waɗannan abubuwa saboda su ne abin da za su taimaka maka akan abin da ya shafi gudanar da rayuwarka cikin yanayin da ya kamata amma wallahi da an samu matsala ɗaya daga cikin waɗannan sharaɗin guda bakwai to kalimatu la ilaha illallah tana rawa yanzu zaka samu a yau mutum zai hudi la ilaha illallah a yanzu kuma yanzu zai aikata wani abin da zai ruguje wannan kalmar gaba daya kaga wannan me yake maka nuni jahiltar kalmar da rashin sanin abin da ta kumsa wancan karatu wanda dama na ce dasa ne zabi kenan sauran waye su hakurin da su saurari wancan ba iya daga cikin abin da yake wajibi akan matashi ya kula da shi yayi kashedi yayi hankali da saba wa uwaye iyyaka wa uquqal walidai kashedinka gabar abin da ya shahi saba ma iyayenka ko da maganganunka ko da abin da ya shahi tasarrufat ɗinka ayyukan da kake aikatawa wajibi ne ka ji tsoron Allah kar kai wani abin da zai zamanto ran mahaifinka ko ran mahaifiyarka ya tashi a ce yau wani an kasa zamne an kasa tsaye a kan shi saboda sai abin da ya ga dama yake ya fitini kowa tunanin uwar wannan yaro ko wannan yarinya tunanin uban wannan yaro ko wannan yarinya wallahi a matsayinka na matashi ka ji tsoron Allah ka rika tuna haƙuwanka da Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya hukumta ya zartar wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dole ne kai biyayya ga mahaifinka ko mahaifiyarka Allah ta imma yablughanna indaka alkibara احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دول ني اكن متيم مي ايماني باكينكا ان yana magana sanda mahaifi yake magana zuciyarka ta sanda mahaifi yake magana gabbanka sa sanda mahaifi suke muamala wajibi ne ka kiyaye wadannan abubuwa Allah ce kai banda ma wanda imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma koda girma zai kai wa ɗaya daga cikin su ya shiga cikin wani yanayin da la'alla ma ya shirbce to fala taqul lahumu uffin kakka faɗi wata kalma ta uffan atan su mafi karancin abin da yake nuna cewa kaman baka ji dadi ba ko da makamancin wannan amma a yau nawa daga cikin matasa uwaye suna faɗi suna faɗi maza da mata akwai wannan wanda wannan shigo mutun yayi hankali da tarihin rayuwa saboda tahiya yake na mai mituwa والتاريخ لا يرحم تاريخ baya jin kai a yau zaka samu mutumin da ana iya suna musguna mushi wallahi in ba hankali sai ka ji wanda suka ga rayuwar shi ta kuruciya su rika cewa haka yama mahaifin shi haka taba mahaifiyarta to kaga kenan kai ma naka yazo yau lalle tabbas la alla jaza'in zai zama to min jinsil amal irin abinda ka aikata wa uwayenka ya zamanto su kuma wannan ɗiyan naka sun dora daga inda ka tsaya wajibi ne mutum ya haƙurtar da zuciyar shi ya danne zuciyar shi mahaifinka mahaifinka ne mahaifiyarka mahaifiyarka ce ba a taɓa sake su a cikin rayuwa ba a nadama ba a jin takaici cewa me yasa na zo a gida kaza wannan wani abu ne wanda yake da alaƙa da ƙadara haka Allah ya kadarta wani ubanka ne haka Allah ya kadarta wacce mahaifiyarka ce dole ka rungumi wannan abin da hannu biyu iya gurgurde yadda zaka iya kai biyayya a gare su kar ka saba musu zaka samu mutane rayuwa ta jagule wasu daga cikin su wallahi in ka bibiya sai ka samu a dalilin mahaifan su ne manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa raghima anfu hancin shi ya ci kasa ya tabe yayi asara man adaraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma wanda ya riski baban shi ko mamman shi ko mamman da baban ka baki daya baka yi wani aikin alheri ba wanda za su ji dadi a cikin zuciyarsu wannan jin dadin ya kada bakin su cewa ni Allah maka albarka baka aikata wani aikin da zai zama to maka ka samu sauƙin shiga gidan aljanna ba manzon Allah ce ka tabe kai asara hancinka ya ci kasa wallahi a yau akwai mutane da suke ga cewa zaman mahaifansu tare da su kamar ma wani abu ne wanda yake sa su retar a cikin rayuwa haka za alal mulallaba dai mu rabu da su lahiya kai kuma baka san ban rabuwa da su in ba karamin matsala bane ba yau mahaifinka ya ce maka Allah maka albarka yau mahaifiyarka ta ce Allah maka albarka wannan riba ce a rayuwa wanda babu wani abin da yake kamacece da ita addu'a ce wanda tsakaninta da ubangiji babu shamaki kuma yanzu wai irin wannan alherin adam yau so yake lallaba lallaba ake haka nan ma a rurruma a rabu lafiya bai kamata ba duk wanda Allah subhanahu wataala ya rayar da shi ga mahaifin shi ga mahaifiyar shi ko ga ɗaya daga cikin su wallahi wannan mutum a cikin bonus yake a cikin bonus kake maganganu masu kyau maganganu masu daɗi wanda suke nuni akan girman su Allah ya maka wani abu na rayuwa ka taimaka wa uwayenka kare zamantu mahaifinka tunda aka kai sadakin mahaifiyarka aka auro ta yake hidima akan ka har yau kuma Allah hidima yake akan ka ko kuma a yanzu cike da tunda hidimar ta kare kuma yanzu ka auri matarka da ɗiyarka hidimar gabaki ɗaya ta tare akan su kadai uwayenka a cikin wani hali na gigita na bukata na rayuwa amma sai ga cewa wannan bai dame ka ba kawai ya abin da ya dame ka iyalinka wannan kuskure ne idan uwayenka suna da bukata suna da haƙƙi daga cikin hukuku na farko a cikin rayuwa a cikin dukiyarka wani ya kai karan mahaifin shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan an taba dukiyar shi manzon Allah ya ce kai da abin da ka mallaka duka mallakan ubanka ne sai yanda ya ga dama yadda da haka kaga wajibi ne mutum mai imani albarkar rayuwa da samun hasken rayuwa uwayenka su jika su rika jin dadin rayuwa tare da kai amma wallahi a yau ba sai ake magana ba ba wani magana mutumin da yake titi ba wallahi akwai wanda a yau kuma shi ba ta yi mishi magana akwai wanda uban shi bai yi mishi magana kuma yayi abin da ba daidai ba daga an mishi magana zai dauki maka kowa gaba baya magana da kowa ko kuma ya rika gunguni ko ya rika huska ko ya rika muzurrai yana ma baban shi yake muzurrai ko mamman shi yake muzurrai wai ga mai zuciya an taba shi an mishi ba daidai ba me amfanin rayuwarka uwaye kana da wani abin da zaka iya biyan su da shi wallahi baka da baka da wani daga cikin sahabbai ya zo yake cewa zai tafi jihadi manzo Allah yake tambayar shi cewa uwayenka a raye manzo yake cewa uwayen shi a raye manzo Allah ya ce je ka a kan su jihadin ka yake ka je ka hidimta musu wannan jihadi ashe kaga matasa mu ji tsoron Allah uwayenmu suna nan a matsayin abin da yake da daraja yake da kima a cikin rayuwarmu bal asali dole ne a gare mu girmama su ku ba su dukkan kulawar da ya kamata amma za ka samu wallahi yadda ake mu'amalantar uwaye so da yawa da siyawa matasa saboda wani karatun diyan da za a yi shi mutum in ba tsoron Allah yake ba baya ganewa sai ran da abin karatun ne kuma kanshi ya yi aure ya fara samun diya yau ni ya fara a lokacin zai gane mutuncin ubanshi a lokacin zai gane darajar ubanshi wani yana fada ana dafa musu abinci marar daɗi yana fada ana musu wane ne kaza me yasa ba musu kaza ba sai yau da goben rayuwa za ta nuna mishi cewa ashe baban shi ba karamin gurzon mutum bane ba Allah saka musu alheri wannan Allah koyi musu albarka wanda suka rasu a ciki Allah gafarta musu wanda suke rayuwa Allah kara mu rayuwar su albarka Allah samu da mu da su gaba ɗaya mu cika da imani gaba ta gaba a lokacin da ya zamanto mahaifinka ya fusata da kai akan wani abu wajibi ne ka zo ka bada hakuri ka bada hakuri a maka nasiha ka nemi a maka gargadi a ja kunnanka in ta kama azani kuma azani ka ai ubanka ne ko kana girma a gaban ubanka baka girma a maka abin da ya kamata wannan wajibi ne ga dukkan mutum musulmi wanda yake neman wanyewa lafiya to wallahi kula da wannan saboda uwaye aljanna aljanna mu tana tare da su kamar da kuma wutan mu tana tare da su ka kyautata zuwa gare su aljanna ka munana sai zama to muka sakamako ya zama to gidan wuta ne Allah kiyaye wallahi kai tukuru kai ta aiki dama ce Allah ya baka dama ce wani yana nan yana neman ta da lokacin shi da dukiyar shi da mulkin shi da wane ne Allah bai ba shi wannan dama ba Allah baka wannan dama ga mahaifinka ga mahaifiyarka ko ga ɗaya daga cikin su me kake jira kana ta lissahin rayuwa lissahin bai kare kalkil bai kare program bai kare
tsare-tsare bisu karewa
gaba ta gaba sadar da zumunta wajibin mutum musulmi ne matashi ka kula da zumuntarka ƴan uwanka ta bangaren mahaifinka ƴan uwanka ta bangaren mahaifiyarka dole ka kula da su yau ake samun mutumin da alaka kai wani mahaifin ma sai a hankali barantana kanin mahaifi ko kanwan mahaifi ko wani koyan mahaifi ko wani makamancin wannan dukkan bangarorin guda biyu wajibi ne ka ba su kulawa ƴan uwanka ne haka Allah subhanahu wataala ya kadarta wannan zumunta tsakanin ku baka isa baka yanke wannan zumunta saboda son zuciyarka wani sai ya ce ai ni wane dani da shi daga yau shikenan an kare ya goge lambar shi a cikin sallah ko ya bloke numero babu alaka tsakani da shi ai baka isa baka yanke wannan alaka abinda Allah ya kulla kai ka isa ka yanke ta wallahi baka isa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda daga cikin sahabbai ne lokacin da yake bayani akan cewa ƴan uwan shi yana sadar da zumunta suna yake zumunta manzo Allah ya ci gaba da sadar da wannan zumunta a gare su wannan shine abin da yake wajibi akan ka kuma sannan laysal wasil bil mukafi ba fa mai sadar da zumunta ba da mutumin da in aka mishi sai wani yana da kokarin yi mishi zumunta shi ma sai ya mishi wani ya kyale shi sai ma sai ya kyale shi wannan ba mai sadar da zumunta bane ba kawai abinda wani ake kira shi da suna biki ne aka kawo kai ma sai ka maida ai baka yi wata bajinta ba mai sadar da zumunta shine mutumin da ko an yanke zumuntan zai sadar da zumuntan saboda ya san wa dora mishi Allah dora mishi fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard Allah ce wa tuqaddu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum sai yanke zumunta iya daga cikin abin da yake sanya wa dan adam ya zamanto ya samu tsinuwar Allah tsinuwa Allah ya tsine maka kai imagine abin ka sawar abin a cikin kullukan a ce ga wane Allah tsine mai wani alheri kake dan ba ni za a samu tare da wannan mutum wallahi babu kai ba magana ubangiji ba ko mahaifanka suka tsine maka ka gane ba kallacin ubangiji ba rabbul alamin rabbul ibad ya tsine maka to yanke zumunta iya daga cikin abin da yake sa Allah tsine ma bawa saboda ta zuciyarka ta banza shi dan yana zigaka duk bi kulala ta zumunta nau'u daga cikin zumunta ta lalace an biya mata an biya yara ana tashirmi ana tauka kaga abubuwa gaba ɗaya sun kasa haɗuwa waje guda zumunta ya lalace saboda son zuciya kawai zumuntan nan ta roƙi ubangiji subhanahu wataala ya bata damar tsayuwa akan sadaki kuma Allah ya bata dama za ta sadar da wanda ya sadar da ita zuwa ga rahamar Allah za ta yanke duk wanda ya yanke ta game da rahamar Allah kana sadar da zumunta kana zawwa sirati da izin Allah ya kawo ci wanda kuma bai sadar da wannan zumunta yana zawwa wallahi kasa zai wa in minkum illa waliduha kasa ko wuta jahannama ce Allah kare mu da haka a matsayinka na matashi ka ji tsoron Allah ka kula da zumuntarka bangaren mahaifinka da bangaren mahaifiyarka wasu lokuta za ka samu da so da yawa ana karkata bangaren da ya shahi zumunta na mahaifiya da shi wasu lokuta san zuciya yake kawo shi duk ƴan uwanta sai ta gaggwada maka su eh bangaren mahaifi kuma kawai haƙƙi ne kaga wannan shaba daidai bane ba ko ita ma an ji haka tabbas ubangiji zai tambaye ta wajibi ne a kula da zumunta ta kowane bangare haka Allah ya kadarta maka zaka zo cikin suwa ne to wannan suwa ne dole ka rungume su hannu biyu gaba ta gaba idan ya zamanto akwai wata matsala a cikin famin ku to ku yi kokari ku kai ku kawo da dukkan abin da za ku iya kai a irin wannan ne hakari ya an halatta muku eh a dan ƙara manda dan ƙara aran maji a dan ƙara kayan yaji saboda abin ya dan yi kamshi eh magana ka dan ƙara mata kamshi saboda a samu asulunta wasulhu khair shine abin da ake bukata eh amma kar ku zamanto ku ne masu kuzuzutawa da Allah yau saboda biki nawa ya zamanto dalilin rugujewar zumunta tsakanin mutane an yi suna a gidan wani dalilin wannan sunan wacce da wacce musu magana wani da wacce musu magana wani da wadanni wa ai ta jagulgulu saboda tuwo wallahi ai ta rigima wani ya fito ya zazzagi kowa wai ita ba aka girmanta ba ko ba aka girman shi ba duk me yasa ba mutu ba duk da baka rayuwa sai da aka yi wani dan jinjirin dan labu wanda ya dauke shi ya aje shi saboda Allah saboda rashin sanin kiman abin da Allah dora mana na kiyaye su kike yanzu mutan nan wallahi tuwon biki ya raba zumunta da yawa gaba ake tun karhi ba a gaida juna ba a san sallaman juna ba ruwan kowa da kowa saboda biki kuma abin ya zama to kaman wani abin kaman wani burgewa a irin shine ba ake cewa wai saboda wai ka so a samu matsala a gaida to inda musu to ka duba da Allah wannan sakarci ne wannan wai shi taron ba dole ya yi shi waye ya ci adini to dole ya yi taron kawai in ka lura akwai in tsutsa kai da yawa baka yi maganin su halas dawa irin an maka wannan aihuwa kamar yau tsara nace taraba ku irin misali wata digital din nan kaga yau ɗaya za a ce tunda ya samu wannan wani sai a ce ɗaya laraba alhamisi juma'a subdu ladi litinin talata kawai kai sunan suna can sai laraba za su nuko gari su in sun zo an yi suna an gari ko kuma ka soke tuwon bikin da ake ko kuma aka yi shi ka ɗauke shi kai shi wani wurin da kake ga al'umma za ta iya amfana da shi a basu dole an tara mutane wannan zumuntan kiyaye shi wallahi shi ne muhimmanci akan wannan taron da za su yi kuma fa akwai dama fa dama a shirye suke zauwa wallahi akwai wanda a shirye suke zauwa don a samu matsala kawai ka soke shi kun rajulan ka zama namiji ka soke shi ka ce kawai babu taron ne da kowa ma yaran addu'a da inda yake Allah mishi albarka da ran da ya hutu ya je zuma za ka yi muku ziyara da ya gaje nan yawan amma saboda Allah saboda tu alala ta zumunta duk Allah tsine muku saboda tu ne kamata ba wajibin mutum musulmi duka waɗannan abubuwa ya rika hararo su saboda sau da yawa ake samun matsaloli wallahi da yawa ake ɓangaren wannan ɓangaren da haka ka sarar da wannan zumunta duk abin da ya shigo na matsala a yi ƙoƙari a magance wannan matsalar cikin yanayin da ya kamata saboda ana samun fitinannu a cikin fami wanda a yi ta fama da su sannan gaba ta gaba ka kyautata zuwa ga mutumin da yake makwabci a gare ka kyautata wa makwabci iya daga cikin ayyukan addini masu girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibril bai gushe bai na bani wasiyaci akan makwabci har sai da ni tsammani kan ya gama bayani ya ce makwabci zai iya cin gado makwabci amma bai faɗi ba hatta zanantu annahu sayyiwar rizqi amma jibril bai faɗi ba dan saboda nuna girman haƙin da yake da kanka kar kai abin da zaka cutar da shi kar ka sanya waƙe ko kaɗe kaɗe kai ko ƙira a duka saka bude volume ka tira samu shi ba dole bane ya saurara ba dole bane ya saurara ko kuma ka ce a wa'azi ne dole mutum ya ji ko yana so ko ba su ba wanda ya saka wannan ka sa daidai gidan ka saurara ko kuma misali a kicin gidan ka ku rika zage-zage iyan makwabci sun koyi zagi a dalilin makwabtaka da kake da su ka zalunce su kuma Allah ya tambaye ka wannan haƙƙin na makwabtaka dole ne ka kiyaye shi kar ka rika zubda musu ruwa kana watsa musu gololo ka matsa titin mutane kai akwai matsaloli da yawa wallahi Allah kiyaye ka mutum kawai san kai karara yanzu misali gidan shi yana da kote biyu kawai daga nan an yahu da ƙofar shi kawai ku daga nan sai ba ku gololo duk wani ruwan wanke-wanke da wani alwala da wani wane ne duka kawai a titi zai rika biyu ba kwai shi ƙofar gidan shi daga nan kawai ko kuma wani ya zamanto a ga ƙofar gidan nashi inda yake amma hatta da gololon da yake gidan shi a ƙofar gidan za a gan shi kai ka ce gidan gaba ɗaya ba mai hannu a cikinsu ai talauci ba hauka ba ne ba a ƙullo da Allah maka bakka tunanin ya kamata kai shekara da shekaru yanzu da duba akwai titinin da kawai an kashe su rumus kawai wani ne kawai gololin gidan shi duk wanda ya wanka a gidan shi kawai titi ruwan sama titi zai ka ji tsoron Allah wallahi za ka haɗu Allah duk wannan abin da ya zuba wallahi sai ka ba da amsa a gaban Allah shi yasa rayuwar mutum musulmi tana buƙatar takatsantsan wajibi ne matasa mu kula da waɗannan abubuwa kuma Allah sai wa kai matashi ko da misali an yi a gidan kai ka riƙa tunanin ya kamata kai saboda wannan matsala a samu a kauce mata rami ko kai za ka gina shi a riƙa gina a hankali ana sa abin da ko dutsen ne ko siminti ne ko menene kakkai lokaci guda yanda kake da ƙarfi bi shi a hankali wata ran wallahi sai ka kai ƙarshen shi da wai ka ce kai mun mu iya shikenan kuma kowanne lokaci kuna labtawa kanku zunubai haka iya daga cikin abin da yake wajibi akan matashi ya kula da shi ka zama mutum mai hali mai kyau a cikin maganganunka a cikin tahiyarka a cikin mu'amalarka duk wanda ya mu'amalace ka zai ji yayi mu'amala da mutumin kirki kai zama mutum maganganunka gatsau gatsau a tsaye kake mutane magana abinda kaga dama kawai haka zai turo ta kawai dunkula maka ya gurga maka ita ta maka dadi ba ta maka dadi ba ruwan shi wannan bai daga cikin dabi masu kyau ana son mutum ya zama mutum mai kyawun magana ka kyauta ta halishin ka ya zama mutum yana faɗa mutane maganganu masu dadi sannan kuma haka sauran dabi'un rayuwarka dukkan al-akhlaqul mahmuda hali wanda yake abun godiya mai kyau ya zama to ka sifanta da shi hali mara kyau kuma ka nisance shi to wannan iya daga cikin abin da ke sa ma rayuwarka albarka Aisha radiyallahu anha take cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu mafi yauni a gobe kiyama a lokacin da aka zo auna ayyukan bayi sama da hali mai kyau babu abin da yake da yauni shi abu ne wanda an kadan amma yauni gare shi jigit hali mai kyau sanin ya kamata wannan dole ne akan mutum musulmi kada zaman to ga musuluncin kana yi amma kuma bangare ɗaya duk wanda zai mu'amalace ka zai ji ba dadi zai ji huririta kaga mutum matashi ne yana ji da garshin kunya wannan ba daidai bane ba kuma babu wani abun burge wallahi cikin wannan ba wanda zaka burge wallahi kawai kana bata ma kanka lokaci ne kana lalata takardun rayuwarka hatta auden mutane ba auden Allah sai wani abu ya zo wanda al'umma zaka amfana wani naka amfana sai a ce a ina hafa kuma cewa ne shi ne haibuwa ya mutane a gwan nan ba ya hana kowa ya zauna wani ya zo ya tsiri sa music ko ba wanda ya isa mishi magana bayan ya san wani rawa zai hoto ya rika yi ɗiyanku su koyi rawa su koyi sauraron waƙe-waƙe ɗanka yana cikin gidanka amma iya waƙa me yasa saboda wani kowane lokaci sa waƙe kuma ya ƙure gole in zaka saurara saurara kai a karan kanka wani tsakaninka da ubangijinka amma sai ka kwaso duk mutane titin angon gaba ɗaya ka zuba su a ciki kuma sannan hallo ba wanda ya sai maka magana ai shi yasa irin waɗannan abubuwa duk lokacin da aka gan su a wani wuri aka rasa yadda za a yi da su kawai ku je wajen jami'an tsaro ku ce a wuri kaza akwai wasu 'yan hayaƙi a zo a musu wani samari ware ba wani ya daga cikin ta'awun alal birri wa taqwa Allah ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan unsur akhaka zaliman aw mazluman an kai haka ka taimake shi saboda a kama hannun shi a hana shi wannan abun wala taimakon shi ne kai ya zama to kai baka iyawa da haka ka zama to matashi mai ɗabi'u masu kyau da halaye masu kyau wannan zai taimaka maka a cikin rayuwarka fiye da kake tsammani amma ya zama to duk al'amuran rayuwarka gaba ɗaya a lalace suke hali mai kyau babu daga ka buɗe bakinka zagi batsa kalmomi na banza wannan fa ya cancanta haka iya daga cikin abin da ya kamata matashi ya kula da shi ikramu bayf girmama karrama mutumin da yake baƙo karku ta daga kirji kuna ce ai ku ne 'yan gari kaza wani 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 ne shi ai zai waye wani kaza wani kaza wani kaza wanda abu ya sa ku gurur ya rudar da ku ku rika jin cewa ku kaza alhali shi wannan a karkan shi kawai ne saboda ku kiyaye ni na cikin randa tsammani kuke duk ruwan duniya kawai cikin wannan randa ce kadai alhali ba haka nan bane ikramu dhaif iya daga cikin imani mutum ya girmama mutumin da yake baƙo gurgudan hali wani iya daga cikin hali na mutunci da hali na mutanen ƙwarai sannan kuma iya daga cikin abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu ya karrama mutumin da yake baƙo shi ya karrama shi gurgudan da zaka iya wannan duk iya daga cikin abin da yake ya kamata matashi ya kula da shi sannan kuma abu na gaba la taskhar wa la tastahzi bi ahadin minal muslimina karka izgili karka yi abin da ya shahi nuna cewa kai kai ne kaza ga ɗaya daga cikin musulmi ka nuna mu shagala ka zama to insani mutawadi mutum mai kaskantar da kai mai nuna cewa shi ba kowa bane amma zama to maganganunka aikinka tasarrufat ɗinka mu'amalarka duka suna ɗauke da abin da yake girman kai gare ni mutane wani hukori ga da zai sa tsumma so yake sai ya samu wadda ai ba ta zama popular ba wannan haka ya yi popular wannan ya yi cika gari da ko ina shi ne kuma wallahi wani saboda girman kai ne saboda shi dai kar ya zaman to yayi daidai da mutane in abun hawa zai sai haka yake bibiya in gida zai gina haka yake in mi zai haka yake bibiya wannan matsala ce kar ka zaman to mai rena mutane abu kaza ayya wani ma yana da shi wani ma yana da shi kenan kai kafi wani ya zai yi abinda wani ke da kuma kai ma ce kana da shi wannan matsala ce duk abin da kake takama da shi wallahi ganin dama ubangiji kuma yanzu cikin kifta ido Allah sai janye shi zan ba kowa ba saboda Allah ya maka gata ya maka ruhin asiri ya maka kaza sai ka kalli mutane da tsinin hanci kana ga duk kaman busu iya busu fahimci rayuwa bane ba duk busu inda aka saka ba in harakan boko ne busu iya ba busu kama hanyar da ya kamata ba in harakan kasuwa ce busu iya ba busu kama hanyar da ya kamata ba in kaza ne kaza ne wannan sai ya sa ka shiga cikin wani ruɗu da girman kai يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابضوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كرد وني إزغلي أكن وني يو أي كيد بك سمس أين شيء أوجه أبن جيجي بكنا إزغلي أكن محمد ابن سيرين كبار الأبار وني باوا باواني أكي دقلين دوني مي مرتبة ميوانيني ميوانيني aka wuta aka taro ruwa furu wani bawa bawan matsoho wanda bai sayi wa yayi kwantai ba mai sayen shi in ka sayen shi sai ne zama to yau ne akan ka ba shi zai maka hidima ba sai dai kai ka mai hidima shi kadai ya roki Allah aka yi ruwa ruba ash'ata aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra zalla shi za ku isa mutumin da ash'ata aghbara ash'ata gashi shi yayi kurcici akbar yayi kura amma wannan mutumin law aqsama ala Allah inda zai yi rantsuwa da Allah cewa sai an yi kaza yanzu wallahi sai an yi wannan abu saboda matsayin da yake da wajen Allah amma kai duk ma'aunin da kake auna mutane da shi duniya ce kan auna wace riga yasa wani rubutu yasa mantar inda wace a jikin shi wane ne zakalmi nawa yasa wane ne kaza motar nawa ya hau gidan nawa ya gina menene a halin shi sallar shi ta jika ɗari nawa ce shine kawai iya mi iya wannan ba abun kunya bane ba al'umma ta wayi gari kawai tana auna abubuwa da waɗannan abubuwa to me aka yi aka yi su karuna makullayyar dukiyar shi kawai latanumu bil usbati ul quwwa sai mu abuta ƙarhi kire fa ba duke ba kai da duk abin da ka mallaka aka cibre sojo guda aka wannan sai wannan dauke su wanda hannu dai ma zai dauke su amma ka hada mutane su yi ruwa shi kai ga mai kuɗi sai an samu masu ƙarfi kilillikan kawai kuma dukiyar kunuz ne irin su zinariya irin su azurfa ne amma waye a wajen Allah shi ba kowa bane ba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya ce muka tsaga ƙasa da shi da dukiyar tashi da gidan nashi muka sa shi a cikin ƙasa aka rike shi kan ba ai komai ba wannan jiji da kai yake fa kharaja ala qawmi fi zinati da wato a cikin kawa a cikin ado ana takama ana jiji da kai ana wane ne ina yake babu shi dan mi za mu rika auna yanzu a yau wallahi abubuwa da yawa ana auna su da ni ana auna su da tsumma wannan tsumman da kake saye da shi da ka zo ka tsaya kan mutane abinda suke wata irin riga ka sa to daga nan za a gane cewa wani bangare da saka maracin qur'ani ne kai maracin hadisi ne mutumin kirki ne kai mutumin wani a kawai da ka zo ka tsaya kawai za a yi ibaliyar abin da ke jikinka in so kai ma sai a yi sai a dora maka daraja a kan wannan abu wannan kuskure ne ko matasa muna daga cikin da muke rutuwa na irin wannan abu me ya da adam hali mai kyau ɗabi'a mai kyau shine hali shine mutum shine da adam Umar ibn Khattab ya ayyana gwamna governor kaya da suka kai a sanya tuhami isassu a zuwa a yi sallah da shi da matar shi complete ɗaya gare su amma shi kenan sai auna matsayinsu a kan riga tsumma dai da kake ji da shi kana takama kana wane ne baka so ƙura taɓa shi kai da kanka za ka ɗauka ka sa shi a jibji saboda kayan maza ne gaba to dan za ka zo ka gina abubuwan kirki na rayuwa akan tsumma akan wani takalmi akan wani mantir wani wane ne wannan iya daga cikin kuskure kuskure ne kuma zaka samu mutane ayo tunda da shake ake auna mutane sai zama to maka abu ya ruku mutum wani bashi zai ci saboda ya samu wai kaya masu tsada ya sa to kasa sai mi kuma kasa sai mi ga can rigima kanka ko sannan ka juya akalan gurbin lokaci gurbace abin da yake da muhimmanci a wajenka bai da muhimmanci abin da bai da muhimmanci shine mai muhimmanci a wajenka ba lahi bane kai tsaf amma dai ka sani cewa ba wani abu da ake auna abubuwa da shi shi ba abu da shi ake auna abubuwa ba sai sa mafi yau zaka samu wanda suka giga wani abu bai cika damu su wallahi sai kuma sai zan labe shi fara haka da wani abubuwa kawai ana ta abubuwa ko kana ta kana fama da gizna shibi da haka zaman to masu girmama mutane kar mu rena mutum saboda manzarin shi yanayin shi ne kaka rena shi saboda ba san mu waye a wajen Allah na gaba akramakum indallahi atqakum wanda yake wajin tsoron Allah sannan gaba ta gaba sahibul akhyar matashi abakan ka zaman to mutanen kirki abakan ka zaman to mutanen kirki wahzar min musahabati al-ashrar kai hankali da abakantaka da mutanen banza saboda halin banza dosaruwa yake a cikin rayuwarka ta hanyar da kai ba ka sani abakanka zama to mutanen kirki yanzu yaro nawa ya lalace saboda abakan shi saboda angon da yake ciki ya abakance ya abakan shi ɗan wiwi ne shi ma yanzu ya zama ɗan wiwi wallahi mutum za ka gani wanda da a nitsai Allah ko akwai wani ko in ka gashi sai ka ga ya fada wata boda shi ba mai hankali hankali shi ba mai hankali yana tsakalakiya abin tausayi kaga wannan abu wallahi wani abu ne wanda yake wajibi akan kowa ya kama matasan nan suna da tunkari sai ku ci suke wallahi ku ci suke kokullar bata doka bata doka shekaran jin na gosu mata sa guda biyu kuma tabbas babu shakka akai ita ce ta ake kawo kaza cika mun kafshi ita duka a cika mishi a rike ta wace ce ita ce kawai Allah kiyaye wallahi ga yara kanana kuma karami ya rikice kaga da mazan ce karatu bai taso ba kuma sace-sacen na anguwa dama wannan hadis wala haraj komi in ya sata in ji an saya wala sace shi tukun ya masaje suke komi sata suke kawai su ne abinda za su rike su je su ce a su meka a ba su wani abu an gama ta shi bai amfana ba kai baka amfana ba bai amfani kai shi bai amfani uwa shi bai amfani al'umma shi ba ya zama virus a cikin mutane da zo virus a cikin mutane shi yasa wallahi duk wanda Allah ya bashi wani kaso na jagoranci duk wanda aka kama yana wannan harakar banda irin tarar a ci shi tarar da za ta talautar da shi daga nan har lahira sannan banda shi a dauke shi a kai shi wannan gonakin na shinkafa da aka yi ya riƙa no ga sana'a da ka ci ka sha amma arziki sai Allah a bar shi da wannan hatsari ne wallahi kai zaka dan samu abin da ka samu kudin da ba albarka gare shi ba haram kuma ka sa kwakwalen diyan mutane gaba daya a cikin hauka kai me ribar ka dadin me zaka ji dukiyar mi amfani me zaka maka Allah shirye mu shi sa wannan abu duka sai da su haramun wani ganyen ba ake kira shi da su ita taba a karan kanta sigari haram haram sai da ta haram ne shan ta haram ko inda ke cewa sale salen hauka zubda mai in ka kare na shin shi da takalmi to ko ka zai daga nan ake wuciya ka busa ka busa daga can sai ka wuce shisha kai ta zubdo hayaki kawai mutum da ya ci sa gama kaga daga nan sai a zo kuma wata sai a nasa ta a ciki a murmusa a sama Allah kiyaye ai ta ja kuma ai ta hauka ka subhanaka ko kaga mutum shi da kanshi bai san ba shi mene ne Allah shi mutum ne shi tunki ya ce a kuya ne shi dan ba ce mene ne shi da kanshi bai san shi mene ne ko kuma haka ga yana wani wanda alama bin hankali wallahi yana daga kafada yana nuna yana daga kirji iya takama abin da yake da shi ne kawai ayi magana yayi kusara iya guzurin da yake da kira subhanallah kawai kana rayuwa kai da kanka baka san ba kai me kake so me za kai zuwa lokaci kaza ne kake so ka tabbatar a rayuwarka duka babu wannan kana rayuwa kaman dabba Allah ya karrama ka ya ni'imta ka ya darajta ka ya maka hankali doriya akan wannan kuma ya zama to musulmi a cikin al'umma musulma wanda ga karantar addini akan haramcin waɗannan abubuwa amma sai ga kaman addini bai magana ka Allah kiyaye Allah laffafa wa bayin shi akwai matsala wallahi tabbas ta kirki akwai matsala gungu zaka iske na irin wannan yara basu sama me suke basu sama me suke to wajibi ne ga matashi ya nemi abokan kirki karka nemi wanda zai lalata ka kace a ai kai tunani gare ka ka san abin da kake wallahi baka san abin da kake ba in dai abokin ka mutum banza ne baka san abin da kake manzala sallallahu alaihi wasallam shine mai gaskiya bakin shi abin da ya hudu gaskiya ne abokin kirki da abokin banza kowanne na tasiri akan dan uwan shi abokin banza sai yayi tasiri akan kowa yake lokacin ya tafi gaba ta gaba daga cikin abin da ya kamata ga matashi ya kula da shi ka shedinka game da kamanceceniya da mata kai namiji kada kamanceceniya da mata ka sa warwaro ko na sarka-sarkan da ake sawa shi dai abu haka in ba mantur ba an san dai in ka sa kawai na wani ne na mata ne hunna la hunna waliman ata alaihinna hunna la hunna nasu da ka brasile da wasu kalan sarka wani za ka ga ayo ana sa su duka mutum ya mi gare su mi amfani mi gare su mi abin jin daɗi cikin abin da yake za ka sa kanka a kaɗan kana kan wani matsayi na cewa abin nan halatce shi akan haramce shi yoto maka mafi karanci to shi kuma zalla mai ga cewa da amma yuribuka ila ma la yuribuka al ismu ma haka fi nafsika wa karita an yatali alaihi an nas kai da kanka an ka zo wani ya karika dan saka yawa to akwai matsala wajibi ne a gare ka bari abinda addini ya dauka a matsayin ado kai shi amma abin da ba addini bane ba kai tsoron Allah ka bar shi kar kai kamanceceniya da mata kar ka sa sarka kar ka sa dan kunne duka wani abun mata ne sai ga sarkan nan gobjejiyar sarka irin ta tsare mai kare sa ga matashi ya sayo ta kuma yana ta yana bubbudewa ko kuma ya sa dan kunne ko kuma ya yanka wata iskot ko fara ya dan lankafa a nake shi mine ne dan kunne ne استحوذ عليهم الشيطان شيطان ne rena su wallahi shedan an rena ka duk abin da ga abin da kamata kawai sai yasa kai zagaye ka huto ta inda kuma abin da ka haramta ka Allah kiyaye manzala sallallahu alaihi wasallam ya ila anci man tashabbaha bin nisa'i min ar-rijal din namijin da ya kamacece ne ya da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi albarka manzala ya kuwan ya hiye mana mahaifanmu ya hiye mana diyanmu ya hiye mana matanmu ya hiye mana kowanmu to ya tsine ma duk wani namijin da ya kamacece ne da mata sannan haka iya daga cikin abinda yake wajibi akan matashi ya kula kar ka kashe ran da Allah ya haramta kashe ta yanzu ka duba ake kisa kisa ya zama wani kayan burgewa kawai a kashe mutum kuma saboda abubuwa suke tawafe saboda wani salula ka ji an kashe mutum salula
saboda sarula a kashe mutum
manzala sallallahu alaihi yake cewa gushewar duniya yahi sauki a wajen Allah sama da kawar da ran mutum mai imani guda daya ya ga ce duniya Ka'aba tana ciki masallacin Madina yana ciki Qudus tana ciki duwar abin da ka san da alhurma yana ciki to duniya gaba daya zaman to an kawar da ita yahi sauki a wajen Allah sama da kashe mutum daya mai imani amma ayyuka matasa sun dauki kisa a matsayin mi a matsayin kayan burgewa yana ga jarumta ce wallahi ba jarumta bane ba ka sani in kai kisa irin abin da yake jiranka wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima abubuwa guda biyar Allah yana fushi da kai Allah ya tsine maka Allah maka tare da jahannam Allah ga sunan waɗannan abubuwa Allah kare mu sannan matashi ya kiyaye halshen shi game da abin da ya shafi ƙarya kar ka zama makareci kar ka zama kai sananne ne wajen yi da mutane duk inda ka je to akwai wanda wazifar shi aikin shi an yazo fada kawai gulmace da wasu kan ya da dan tsarabar shi yazo yana zawa sai baci ai wacce ai wani ai wacce ai wani da dama da abin da yake wani kuma sananne ne a cikin mutane gulma annamimanci wani kuma zagi wallahi kan yi safka daga sama abin hawashi zai fara zagi a ce wani an sa maka kuɗi kaza in kai minti biyar ko minti ɗaya ba kai zagi la'alla an bai hankali wanda zagin hallo zai dai bari matashi ka ji tsoron Allah ka nisanci duk abin da ke kiɗi da waƙa makulli ne na ɓanna makulli ne na shaye-shaye makulli ne na zinace-zinace kiɗi da waƙa shi yasa duk inda ake wani abu sai ka samu abin sha sai ka samu mi a duk inda ake sawaran kiɗi to ka samu abin sha kayan maye kuma ka samu matan maza ne saboda tahinsu ɗaya ka nisanci kiɗi da waƙa babu wani abin burgiya a cikinsu kuma wallahi kana ga kaman kayan wasa ne a haka za ka ta yi karirruma sai ka gaggaya kanan kai tsoka tsufa amma kuma wani abin suna burge ka ko kuma kana ɓoye ba kana ɗan saurara saboda zuciya ta saba Allah kiyaye da haka mu yi hankali da sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe mu shagaltu da aibin da yake aibukan mu kamar kan karas kwana in ma kai karas kwana in ma kai lissafi me ne ke hudi ba daidai ba me ne ke aikata daidai me ne ke aikata ba daidai ba wanda yake ba daidai ba in yi kokari in gyara kar ka zamanto makareci ka zamanto mutum mai tafshin hali kar ya zamanto kana fushi sai in an taba Allah a cikin rayuwa kai zamanto kowa ya taba ka zai ji ba dadi a ya zamanto fushinka sai an taba Allah subhanahu wataala sannan kuma ka tsarkake zuciyarka daga dukkan wani aiki wanda yake na datti ka zama mutum mai haƙuri a lokacin da wani ba daɗi ya zo sannan kar ka cutar da ɗan uwanka musulmi kar ka zama mutum mai algushu da sauran abin da suke da alaƙa da waɗannan abubuwa hallo a yau ma dai kusan da abubuwa su ƙare ba wannan abubuwan da muka ji kaɗan daga cikinsu kenan kuma akwai saura la'alla wasu lokutan Allah an samu dama za a dasa daga inda aka tsaya fatan mu Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka saurara Allah subhanahu wataala ya sanya wa rayuwarmu albarka matasan nan Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ubangiji ya dora mu akan abin da yake na daidai sannan ubangiji subhanahu wataala muke roƙo ya ji kan mahaifanmu ya shiryar da zuriyarmu wannan al'umma ta mu ubangiji subhanahu wataala ya dora mu akan abin da yake daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله آمين يا رب وإياك